wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro maraba da sake zuwa wata shirinmu na yau, ina fata ana cike da koshin lafiya. Koda kana da ciwon kai ne, ko zazzabi, koda wani irin laulayi kake ji a jikinka, ina so ka ba da gaskiya cewa Ubangiji ya warkar da kai. Shi ne babban likita mai warkaswa. Ka yi ƙoƙari kamar motso kusa ka ji shawarware da muke tafe da su, ba mamaki wannan zai taimaka ga matsala da kake da shi. A yau muna da fili domin kiwon lafiya tare da Dattijo Musa Nuhu Damaru. Pastor Alkali Mazuba shi ne zai bishe mu a fili domin sujada. Har wa yau, Pastor Audu yana shirye da guziri domin rayuwa. Mai sauraro, Ishaya Zakariya ke maka maraba da zuwa shirin.
A cikin shirin mu yau na kiwon lafiya za mu duba wata cuta kuma ta fatar jiki wanda take fita fararen faci-faci a fuska da kuma jiki. Wato akwai wasu lokutan da mutum zai lura cewa wato akwai faci-faci a fatar jikinsa wanda ta bambanta da sauran fatar jikin. Wato in jikinka baki ne zaka ganta ta zama fari. Idan kuma kai fari ne zaka ga ta zama wata launi ko fari ko wata launi daban ko ja da makamantansu. Wato wannan yafi faruwa ne a wajen baki ko kuwa akan hannaye da kafafu har ma ta wajen bahaya da gindi kuma kenan. Wato irin wannan cutar fatar jikin ba kowace ne tana zama kaman da sanani ba. Wato ba dukan faci-faci fara a fatar jiki ne alamar cewa akwai damuwa kamar yanda za a dauka ta kuturta da makamantansu. Sai dai idan wannan facin musamman kaman ta kuturta, idan ka taba ta da ko gashin kaza ka ji kaman ba jikinka ne kana tabawa ba, ko kuwa ka dau allura mai safta ka so ka shuke jikin ka ji cewa babu alaman cewa jikinka ne ana tabawa. Wato idan ka lura haka take, to wata alama ce cewa faci din kuturta kenan. Idan haka ne kuma kamata a yi tsanani a tuntubi likita domin a tabbatar da wannan dalilin facin. Domin ciwon kuturta fa idan an yi hanzari lokacin da an lura da wata tabo a jiki an je asibiti, to za a iya magance wannan cutan kuturta. Amma kuma in wata dalili ne daban wanda ta kawo ita wannan facin a fatar jiki, to babu damuwa, wasu lokuta ma zaka gani ita ma da kanta ta zo ta bace ba tare da wata magani ba. Amma so da yawa akan ba da shawara cewa mutum yayi wanka da safullu a kowace lokaci, ayi wanka loto-loto, misali ayi wanka da safe, in an zo daga wajen aiki kuma kamata ayi wanka kafin a shiga gado a kwanta. Sa'annan kayan gadon ma da kansu ya kamata ana wanke su loto-loto. In kuma wankewan ba za a iya yiwuwa ba, ya kamata a fitar da su sha iska, su sha rana, domin rana tana da amfani. Rana tana iya kashe wasu ƙwari na fungi din nan wanda su ne sukan sa wato faci-faci su bulla a fatar jikin mutum. Idan an yi haka ba shakka za a kasance da koshin lafiyar fatar jiki. Kuma in ma ta wata dalili wata rashin lafiya ta fatar jiki ta auku, to ba shakka za a magance yaduwarta har ma sai lokacin da an yi jinya zaka gani ta warke nan da nan. Ba za ta yadu a jiki ba, kuma ba za ta taba wani wanda bashi da shi har ya kamu da ita ba. Wato akwai dalilai da yawa wanda za su iya sa wato launin fatar mutum ta canza ta bambanta da sauran fatar jiki, kamar su in mutum ya ji rauni misali in kaman kana wasa ne kaman ta kwallo da makamantansu ko kuwa kana noma ka ji wata rauni sai rauni din nan ta zama kaman yargembo har ta zo ta warke to ba shakka wannan fatan wurin nan za ta kasance daban da saurar fatar jiki wannan ma kaga face kenan a jiki sa'annan akwai wanda za ta iya faruwa domin rashin cin abinci mai kyau kuma ta gina jiki wanda ake kira kwashoko kenan wato idan mutum musamman yara ba sa cin isasshen abinci kuma mai kyau na gina jiki kaman su wake da su madara da makamantansu da su hasi da su yayan itace wanda mukan ambata a shirye-shiryen mu in yaro baya samu isasshen wannan abincin zaka ga launin jikinsa za ta dinga canzawa wato zaka ga wadansu faci-faci har wasu lokuta ma zaka ga cewa kuraraje da su miki-miki za su fara yaduwa a fatar jiki wannan wata alama ce wanda tana nuna cewa akwai damuwa idan kuma haka ne wato bayan an ci abinci mai kyau kamar yadda mukan ba da shawara yawancin cututtukan da suna kama jikin mu musamman ma fatar jiki wato idan an samu yaro ko kuwa mutum yana cin abinci mai kyau na gina jiki wato wanda a turanci ana kira nutritious diet wato ba shakka yawancin waɗannan cututtukan da muke ambatawa wato za a magance su domin jiki za ta kasance da isasshen karfi da lafiya wanda za ta yake wasu cututtuka kasancewa a jiki amma kuma in an tarar cewa mutum ba shi da isasshen abinci sa'annan irin waɗannan cututtukan sun bayyana ko ka taba wani wanda yake da cututtukan ba shakka domin gangan jikinka ba ta da karfin yake waɗannan cututtuka zaka ga cewa ba wuya zaka kamu da wata cutar fatar jiki domin wannan mai sauraro babban abun shine cin abincin da ya kamata kasancewa da tsaftace jiki da sutura da kuma muhalli domin a kasance ana da koshin lafiya ko kuwa in ma ta zama cewa rashin lafiyan ta kasance ne musamman ta fatar jikin da muke magana akai wato su faci-faci nan da wasu alamu wanda suna nuna cewa jiki ba ta da lafiya zamu gani cewa zamu magance shi akwai wata cuta kuma ta tarin fuka wanda za ta iya sa jikin mutum ya canza launi wato ko ka gani faci-faci a jikin mutum ko ka ga wata gembo-gembo ko kuwa wata miki-miki ko kuraraje haka za su bulla domin gangan jiki ta riga ta ragazgaje wanda ta kusan kama da kanjamo kenan wato kowace abu dai ko da cizon wata kwari ne nan da nan za ka ta zama wata babbar damuwa wato gangan jiki ya riga ya ragazgaje wato karfin jiki wanda za ta magance cututtuka ba ta nan kusan kaman ka kwanjame kenan wato domin wannan mai sauraro ba fatan mu ne mu razanan da masu sauraro ba amma muna so mu ba da shawara ne cewa ya kamata mu lura da lafiyar jikunan mu da kuma iyalan mu domin mu samu lafiyar jiki domin mu ci gaba da rayuwa da yin ayyukan yau da kullun ba tare da damuwa ba bari Allah shi taimake mu bari Allah shi ba mu lafiyar jiki da kuma ba mu hikiman da zamu sare kanmu da iyalan mu amin
Muna fata dai ana tare da Adventist World Radio. Dattijo Musa Nuhu Damaru kenan da fili domin kiwon lafiya. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana ta wasika zuwa ga adireshin mu. Adventist World Radio, Jakar gidan waya, 2-1-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Zan sake maimaitawa. Adventist World Radio, Jakar gidan waya, 2-1-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Ko kuwa rubuta mana ta email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com. awrnigeria@yahoo.com. A kasance tare da mu domin shiri na biye.
Muna samuwa cikin littafin fitowa sura 17 aya ta 11 zuwa 13. Littafin fitowa sura 17 aya ta 11 zuwa 13. A sabon juri zan karanta. Muddin hannun Musa na mike sai Isra'ilawa su yi ta cin nasara, amma da zaran hannunsa ya sauka sai Amalekawa su yi ta cin nasara. Sa'an da hannuwan Musa suka gaji, Haruna da Hur suka ɗauki dutse suka ijiye wa Musa ya zauna a kai. Su kuwa suka tsaya a gefen damansa da hagunsa, suna tallabe da hannunsa sama, suka tallabe su har faduwar rana. Aya 13. Joshua kuwa ya ragargaza rundunar Amalekawa da takobi. Bukatan abokin addu'a. Mai tsauraro, bari mu yi addu'a tare. Yabo girma ɗaukaka naka ne ya Allah, kai ne mai aika mu'ujiza inda ba shi yiwuwa. Don haka wannan nasi da muka karanta ka mana fadaka, daga bisani ka gina mu har da kwaka ya cin maka. A cikin sunan Isa al-Masihu shine macicinmu. Amen. Karatun da muka yi, zan ba ku ginshikin abinda ya gudana kamin nan. Al'umma, kasashe, shugabanni da dama sun sami labarin yanda Allah ya fishi da Isra'ila a Masar. A nauban nan goma da abinda ya faru a jan teku ya ku razanar da sauran kasashe, ya kai duk inda Isra'ila suka taka ana ba su girma cikin tsoron Allahnsu. Wannan kuwa ya bata wa Amalekawa rai, sai suka shirya yaki da Isra'ila. Sun kuwa tare su, cewa suke a cikin zuciyarsu, su wane ne waɗannan mutane hadda al'umman duniyar nan ke tsoronsu, wai duk inda suka je suna kashe kurjinin jama'a. Wannan kishin yasa suka ce sai mun gansu sai mun tare su, sai mun hana su zuwa kasan nan na alkawari, kasan kan ana wanda suna kirare cewa Allahnsu ya alkawarta musu. Bari mu koma baya mu ɗauko shi daga aya 8, mu bi shi a sanake domin mu fahimci abin da yake gudana. Amalkawa suka zo su yi yaki da Isra'ila a Rafidim. Sai Musa ya ce wa Joshua, zabon mana mutane, ka fita ka yi yaki da Amalkawa gobe. Zan tsaya a bisa dutse da sandan mu'ujiza a hannuna. Wannan ita ce aya 9 mun kai. A nan abin fahimta shi ne, Musa ya hau dutse domin yin addu'a. Yayin da Joshua a matsayinsa na shugaba na askarawan yayan Isra'ila ya dauki sojoji zuwa filin daga. Yakinmu kuwa da muke yi yau ba irin na wancan zamani ba, akwai ‘ya’ya maza da mata da suna filin daga su Joshua. Yau anal misali ni mai magana, ina mai kamar Joshua da yana filin daga. Akwai mai tsauraro mai kishin maganar Isa al-Masihu, bari ya dauki matsayin Musa ka hau dutse domin yin addu’a. Idan ko ana addu’a masu wa’azin da suke za a cimma nasara. Aya 10, bari ku ji inda ta kaya. Joshua kuwa ya yi yadda Musa ya faɗa masa, ya fita ya yi yaƙi da Amalkawa. Musa da Haruna da Hur kuma suka hau kan dutsen. Abin la’akari a nan shi ne, lokacin da Joshua ya Musa askarawa zuwa ga filin daga, dattijon nan Musa ya dauki ‘yar sandansa ya hau dutse. Wannan dutse ya saba hawa, kun san ya saba hawan dutse daga nan da ya karbe musu dokokin nan guda 10. Amma a wannan karon sofa ya zo, sai Haruna da Hur suka lura cewa, kai, wannan dattijon ya zai hau dutsen nan shi ɗaya, ba mamaki ji kishin ruwa, ba mamaki bukaci taimako ko ya yi tuntube, bari mu je don mu agaza mishi. Wa’yannan mutanen guda biyu su ne shugabanninmu a nan duniya, yoko suna jan ragamar bishara a ofis. Akwai su Reverend, akwai su Bishop, akwai limamanmu da suna zama a ofis. Aikinsu su ce kai mun tura ka wuri kaza domin bishara, aikinsu su ce a je a kai bishara a wannan birni. Wa’yannan mutanen su ne su Musa. Musa kuwa yayin da yana shiri ya ga yanda bishara za a yi ta a bana, mu kuwa da muna zama a majami’u, aikin da Iblis ya ba waɗansunmu shi ne zargi. Abin da muka iya shi ne mu zargi shugabanni, a’a, amma akwai mutane irin su Haruna da Hur sun ce, Musa ba za mu yadda ya tafi shi kadai ba, za mu je mu taimake shi yin addu’a. Sai suka bi dattijon Musa zuwa ga dutse. Wannan addu’an da wannan yake ga kan da ta kaya mun rigya mun karanta. Ayan nan 11-13, yayin da Joshua ke ba da wuta ma askarawa suna kisan Amalkawa, hannun Musa kuwa a dutse a saye take a sama. Amma nazin ya ce, idan hannun Musa ta gaji ya saukar da ita yana rike da wannan sandan nasa, Amalkawa sukan rinjaya, sukan ci galaba akan sojojin Isra’ila. Idan kuwa Musa ya sake jinjina hannunsa ya daga ta, to yayan Isra’ila ne ke cin galaba akan sojojin Amalkawa. Haruna da Hur kuwa sun lura, sun gane cewa asirin yakin nan a wannan hannun yake. Sai suka zo, in ji karatu, suka tallabi hannun sama, daya ya tsaya hannun dama, daya a hannun hagu, suka kawo dutse ya zauna a bisa, suka tallabi hannun da wannan dutse, hannun nan ya miƙe ya tsaya daram. Yayin da hannun nan ya tsaya daram, haka yayan Isra’ila suka yi galaba da Amalkawa har yamma. Masu bi mu ce amin. Amin nan kuwa nasara ce ya tabbata ga yayan Allah. Menene asirin nasaran nan? Asirin shi shine addu’an da Musa yake yi a bisa dutse. bai kuwa kasance shi daya ba masu bi sun taimake shi addu'a su ne suwa Haruna da Hur sun taimake Musa addu'a sun tallafi wannan hannun asirin nasarar yakin kenan shine addu'a yakin Isa al-Masihu asirin nasaran shi shine addu'a masu bi a doron kasa a duk inda kake mai tsauraro ka dukufa kana yin addu'a domin wannan yaki akwai sojojin Isa al-Masihu a filin gaga suna yada bishara kai da baka iya kaje ba ka taimaki shugabanninmu durkusa guwawonka a kasa kayi addu'a yakin nan sai da addu'a akwai bukatar abokin addu'a Mai sauraro ya yi wuka tabu za ka so ka taimaki shugabanni ka taimaki fastocinmu da suke bishara masu bishara taimakonka in ba ka da kudi in ba ka da murya durkusa guwawonka kasa ka yi addu'a nasara ko ya tabbata sannan mu ruski imani gobe kiyamu mahado a kafafun Isa al-Masihu ya jinjina jaruman nan irin su Joshua ya ce muku san baraka ya bawa na kirki a cikin amincin da kai dan kadan Allah ya zuba albarka ka daga tuta na sama ni ko na ja mutane zuwa ga mulkin sama wannan ita ce maganar Allah zamu koyi addu'a domin Ubangiji ya tabbatar mana da wannan nasara da ya tabbatar mana a wannan filin rafidin ubaba ba mun gode ka tallafi Joshua da Musa ka zaban musu abokan addu'a sun koyi addu'an nan ya ansu addu'an nan yayi nasara aikin ka na yayi nasara ka tabbatar ma da wannan nasara cikin sunan Yesu shi da mucecin amen
ko ka taba tunanin yaya duniya za ta zama idan kowane mutum da ke cikin ta kamar kai ne wato yana magana yana tunani koko yana tafiya kamar yadda kai kake yi idan da kowane mutum zai ce matarsa ta zama daidai kamar yadda yake koko yaransa su yi abu daidai kamar yadda yake koko iyayensa ma su yi tunani daidai kamar yadda yake to lallai ashe duniyar mu za ta zama wuri mara dadi amma Allah ya yi mu muna da baye-baye daban-daban muna da irin tunanin mu daban-daban da irin ayyuka da muke yi daban-daban irin wannan ne yake kawowa duniya ta kasance da zaki da kuma armashi har mu ji dadin rayuwar mu a komai da muke yi amma abinda zaka tambaye kanka shine duniyar mu a yau idan dukkan mutane da ke cikin ta daidai kamar kai ne mai sauraro kana gani za ta yi dadi to idan ansar ka i ne to lallai tafiyar ka tana da kyau wato idan mutane suka bi gurbin ka koko suka bi misalin ka wato komai zai yi dadi kenan amma idan rayuwarka a karkace ne kamar tafiyar kaguwa to lallai akwai sauran rina a kaba kenan amma akwai dama domin ka inganta rayuwarka ka samu ci gaba babu wata makaranta a duniya da take koyar da ci gaba ci gaba yana zuwa ne daga halinka kada ka kasa fahimta ta ba ina cewar kar ka je makaranta bane abin da nake cewa shine zuwa makaranta ba shine bada basiran zaman duniya ba kwarai zaka samu ilimi a makaranta amma basirar yadda zaka yi nasara a rayuwa ba a samun ta a makaranta hali ne yake kawowa idan ko ka dogara ga Allah sai sa ka inganta rayuwarka har kai tafiya yadda zaka zama gurbi mai kyau ga wasu mutane ka iya bada wani abu da zai zame da amfani ga jama'a da ke kewaye da kai a cikin duniya saboda haka idan kana son ka sami nasara har ka zama gurbi ga wasu mutane ya kamata ka bude zuciyarka ka inganta rayuwarka domin ka yi nasara
mai sauraro mun zo ga karshen shiri na yau godiya ya tabbata ga Ubangiji idan kana da tambaya ƙarin bayani bukatar addu'a shawara ko wata ra'ayi sai a rubuta mana ta wasika zuwa ga adireshin mu Adventist World Radio jakar gidan waya biyu Daya, biyu, hudu, hudu, Ikeja, Lagos, Nigeria. Zan sake maimaitawa. Adventist World Radio. Jakar gidan waya. Biyu, daya, biyu, hudu, hudu, Ikeja, Lagos, Nigeria. Ko kuwa a rubuta mana ta email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria @yahoo.com. Mai sauraro, muna sa ido samun sakon wasika ko kuwa ta email. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu daga farkon shirin har ga karshen ta. Fata na shine ka samu karfafawa a cikin shiri na yau. Ubangiji ya ci gaba yana maka albarku haka nan. Ina kuma godiya zuwa ga shi Dattijo Musa Nuhu Damaru da Pastor Alkali Mazuba, ba zamanta da Pastor Audu ba, duka muna cewa mun gode. A madadina da sauran abokan aiki na, nine Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin, ina cewa Ubangiji sake sada mu gobe lafiya domin mu ci gaba da wannan hidima. A tuna a yi addu'a da iyali kamin a kwanta.